Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2017. Da shike yau ce ranar yin fadakarwa akan cutar yoyon fitsari ta duniya a shirin mu na yau. Za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da wani magidanci da matarsa ke fama da wannan matsalar. Muna kuma dauke da hirar da wakilin sashen Hausa a Kano yayi da wani masanin shari'a akan dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta yi. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin wannan matakin na dakatar da binciken? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan sandan Burtaniya na nan na kokarin tantance ko dan kunar bakin waken nan da ya kai hari a wurin kade-kade da rayuwar nan je Litini a birnin Manchester na arewacin kasar. Ko shi kadai ne ko kuma yana cikin wata fadaddiyar kungiyar ta'addanci. Maharin wanda ya tarwatsa kansa bayan wani wasan rayere da kade-kade na Ariana Grande a dandalin wasan kade-kade na Manchester Arena an bayyana shi da sunan Salman Abadi a cewar yan sanda. Babban jami'in yan sandan Greater Manchester Ian Hoskin ya bayyana Abadi dan shekaru 22 da haihuwa a matsayin maharin, amma bai yi cikakken bayani ba. Kungiyar ISIS dai ta yi ikirarin kai harin na jiya Litini wanda ya halaka mutane 22 ya kuma raunata 59 akasari matasa. Hukumomin gwamnati a Sudan ta Kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo don hana yaduwar mugunyar cutar nan ta Ebola wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta shelanta bullarta a wani yankin karkara wanda ke arewacin Congo wajen makonni 2 da suka gabata. Kungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane 4 sanadiyar cutar a Jamhuriyar ta Demokaradiyyar Congo. Lino Utu, mataimakin gwamnan jihar Tambura, ya ce an takaita cuɗanya da kuma zirga-zirgar mutane tsakanin ƙasashen biyu ta garin Ezo da ke kan iyakar har sai yadda hali yayi. Mun rufe kan iyakar na wucin gadi saboda cutar Ebola. An gaya mana cewa an ga cutar a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Idan muka bar kan iyakar buɗe, cutar za ta yaɗu zuwa jihar Tambura, a cewar Utu. To karfa a sha'afu ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump sha alwashin yin duk abin da yake iyawa wajen kawo zaman lafiya a gabar ta tsakiya, wurucin da yayi kama da na wato wanda shugabannin Amurka suka gabata suka yi, waɗanda su ma suka kasa cimma abin da suka ce za su yi. Kokarin nasa na cimma zaman lafiya zuwa wato ya zo ne a farko-farkon gwamnatinsa mai fama da dambarwar siyasa cikin gida, waɗanda wasu daga cikinsu Trump ɗin da kansu ne yake janyo su saboda irin kalamansa. Trump ya ƙara da cewa ya yi matuƙar imanin cewa muddin Isra'ila da Falastinu suka cimma zaman lafiya, sannu a hankali hakan zai wanzu, wato zaman lafiya zai wanzu a lokacin gabar ta tsakiya, kuma wannan zai kasance wani babban ci gaba a cewarsa. Da yake jawabi ganga da Trump, Abbas ya ce babbar matsalar Falastinawa ita ce mamaya da kuma gine-gine a yankunan Falastinu da Isra'ila ke yi da kuma kin amincewa da Falastinu a matsayin ƙasa. Ya yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani game da harin bom da aka kai wajen raye da kaɗe-kaɗen Arena Grande a Manchester na Ingila. Yana mai kiran maharan da sauran 'yan ta'adda miyagun asararru. Dumbin matasa kyawawa waɗanda ba su ji ba su gani ba, waɗanda suka taru don kawai su ji daɗin rayuwarsu, wasu miyagun asararru sun hallaka su. Abin da ya faɗa kenan yayin da yake tsaye ganga da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas a birnin Baitalami. Da yake magana daga bisa daga bisani a tsaye ganga da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a cibiyar kayan tarihi na Isra'ila da ke birnin Kudus, Trump ya yi wasu kalamai na nuna matuƙar juyayi, sannan ya miƙa ta'aziyarsa ga waɗanda abin ya rutsa da su da kuma iyalansu. Kazalika, fadar White House ta ce shugaba Trump ya yi magana ta waya da Firaministan Birtaniya Theresa May don bayan karin nan take.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa a kan cutar yoyon fitsari. Najeriya na cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsalar, musamman ma a arewacin ƙasar. Akan dai danganta wannan cutar ne da auren wuri, ko da yake akwai wasu matsalolin da ka iya janyo ta. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya yi hira da wani magidanci da matarsa ke fama da wannan cutar.
Assalamu alaikum. To abinda ya faru da farko shine tun daga dai matsalar farin haihuwarta. Bata yau ba an kai ta asibiti aka hiddo yaron ba rai. To tun daga lokacin ta fara samu wannan lura aka kai ta asibitin Katsina inda ake yin wannan aiki. To an yi na farko an dace, kuma gaskiya likitocin suna bakin kokarin su. Inda ba wani kuɗi ake abin gaba masu yawa gaskiya, gwamnati na tallafa ta wannan harkoki. Ba sai karamar yarinya ba ko babban mace ma in ta samu matsala ta wajen haihuwa sai ta same ta.
Amma ita mai dakin ka ƴaƴanta na nawa ne wannan abu ya faru da ita?
To nan daga haihuwa ta biyu ta fara samu wannan matsala. To da aka yi ta biyu, ta uku sai aka yi mata aiki, an samu aikin lahiya lau. Ta uku yaron aka haihuwa ya zo ba rai, dibbeka normal ba ta ƙara yin komi ba. Sai ta hudu ta zo za ta ƙara haihuwa, sai wannan matsalar ta dawo mata.
Kamar shekarunta nawa?
Shekarunta dai za su kai yanzu 29.
To saboda haka za a iya cewa ba ta ma fara haihuwa ba sai bayan shekara 20.
Yawwa, sai bayan shekara wajen 20 ba sannan ta fara haihuwa.
To kamar ba ta samu wani nuna wariya ba haka daga 'yan uwanta mata ko 'yan uwan bangaren ka haka?
Gaskiya ba wata wariya, tun da ma in ba ma ka sani ba da yake mace ce mai kula kawai ka shiga ba za ka iya gane cewa tana da wannan matsalar ba. Sai idan kana zanne da ita yau da gobe sannan ka gane. Saboda akwai yanzu da yawa ma wanda taron suke da ita amma ba su san tana da lalla ba.
To wani kira za ka yi ga magidanta 'yan uwanka wanda watakila irin wannan lalura ya faru da iyalansu amma kuma hakan ya kai ga rabuwa ko kuma nuna kyama haka?
To ni dai kiran da zan yi shine duka ita cuta Allah ke doro ma bawan shi. Kuma in Allah ya haɗa ka da iyalinka ba wani sabanci tun daga farko har wannan matsala ta samu da ita, to kamata ya ka ɗauka Allah ya ɗora mata. Allah na iya kawo lokaci wanda Allah ya janye mata.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe.
A gaida Babangida Jibril, Allah kuma ya ba mu lafiya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe yau cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da binciken da ake wa mai martaba Sarkin Kano Sanusi Lamiɗa Sanusi na biyu. Wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi barista Audu Bulama Bukarti, lauyan gwagwarmayan 'yancin Bil'adama kuma shugaban wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin 'yan Arewa, don ya yi fashin baƙi dangane da wannan batun. Ga abin da ya ce.
To idan ka kalli wato hukuncin da ita majalisa ta dauka a jiya na wato dakatarwa ko kuma daina wannan bincike, daya daga cikin abubuwa biyu ne za su zo ran mutum. Ko dai dama kage akai wa sarki shi mai martaba sarkin Kano, ko kuma da gaske ne, amma yanzu an zo an sar yadda haƙin mutane. Idan kage aka masa ba a yi daidai ba, saboda kage kenan a yanzu har abada an shafa masa bakin fenti, an shafa masa rautar bakin fenti, kuma tarihi zai dauka cewa wato ba a yi kammalallen bincike an nuna wato an tabbatar da zargin ko kuma an kore ba. In kage aka masa, dama yana nuna an yi ne kenan dan yayi shiru, saboda maganganun da yake yi waɗanda su mahukunta ba sa jin dadi. In ka kula a maganar su, ba su ce sun kora ko kuma sun daina binciken kwata-kwata ba, sun yi amfani da kalmar suspension ne, ma'ana sun dakatar. Wannan na nufin kaman an daura masa wani canhu a bakin shi kenan, an dan sauke kasa duk lokacin da ya sake magana sai a dawo da maganar kenan. In kuma gaskiya ne yayi badakala da waɗannan kuɗaɗe wanda sun ce biliyan 6 sun da sun ce biliyan 4, to kaga daga ƙarshe an saryar da haƙƙin mutane kenan. Sun yi maganar cewa gwamna ya sa baki. Na farko dai kundin tsarin mulki gargashin sashi na 128 da ya bada wannan dama na cewa a bincika, dama ya sa majalisa ta bintiki bangaren zartarwa ne wanda gwamna ne yake shugabantar su. Dama an sa wannan ne don su bintiki gwamna da sauran makarraban shi, in suna zargin gwamna da sauran makarraban shi sun yi laifi. To kaga tunda yanzu majalisa ta yi lalacewa da gwamnan ne zai ce musu ku dakata, kaga kenan wannan ke nuna sun zama kyanwan lami, wato ba cizo ba ya kushi. Kaga kenan ba zai yi gwamna yayi laifi ma sai tunani, ko tunanin ma bincika sa ba za su yi ba. Abu na uku da wannan yake nunawa shine, ko dai su ƴan majalisar Kano ko kuma su wato shi gwamna da sauran wanda aka ce sun roki majalisar, to sun dauka kansu alhakin kudin mutanen Kano kenan idan har zargin gaskiya ne.
Madalla Mahmud Ibrahim kware kenan da wani masanin shari'a. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin wannan batun wato na dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta yi. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana ya Usulaiya Madaci, karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam ya ubana
jinka. Na a yau akan wannan badakala na dakatar da ainihin wannan bincike da ake mashi sarkin Kano. Tsakani da Allah, kaga ya nuna haka cewa akwai wani abu a ƙasa kenan wanda jama'a ba a son su fito su sani cewa, kuma yanzu an bar jama'a da duhun kai.
Kamar wani irin abu kenan malam yawo.
Gaskiya ba adalci ba ne ga al'umma, don haka ya kamata.
Malam yawo Suleiman, kana jin mutu layin shi ya goce, amma bari mu je kogi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Aminu da kogi state.
To malam Aminu, muna jin ka.
Malla ni dai ra'ayina nan shi ne, ina da shugaban ƙasar mu, fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya, kuma Allah ya ba shi lafiya, Allah ya dawo mana da shi ƙasar mu lafiya.
Amin amin. To malam Aminu, kafin ka tafi, muna son mu ji ra'ayinka ne akan ya kake ganin dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta Kano ta yi.
To gaskiya idan dai ya kamata a bincike shi din, domin haƙin talakawa ne, bai kamata a yalla ya ga shi ma. Mallan ni dai
to malam Aminu kenan daga Kogi, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana ci a karfe 4:44. Sai a ci gaba da kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kiran daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Baren Dauda, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jinka.
To alhamdulillah za mu shakka mun ji dadi kwarai da gaske a matsayina na masoyin sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamida Sunusi gaskiya nayi farin kwarai da gaske kuma naji dadin waɗannan manyan mutane arzikai waɗanda suka shiga irin bincina ta musamman da sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar zuwa su ari kudangwata su shi kanta artist ba shugaban kasa Yomi Osubanjo muna godiya da irin wannan shiga da suka shiga tsakani domin mun tabbatar da cewa idan aka ce ana bincika sarki kamar sarkin Kano a ce naira 10 ne zai kace sai ya kawo majalisa to gaskiya akwai matsala dan haka wannan abu da aka yi daidai Allah ya kara wa sarki lafiya na wara ai kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Sokoto Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana?
Kuna magana da Ruwa Marindo Barkeji.
To muna jin ka menene ra'ayinka?
To abinda an ra'ayi na game da masarautar nan da aka mutana ta sarkin Kano wato abubuwa din da ke tawowa da Allah muna son ku mina na a zauna lahiya a dakatar da binciken nan yahi don a zauna lahiya saboda su waɗanga manya da suka yi roƙo na ba da goyon baya kuma na ba da shawara gaskiya hakanan yahi a saurara ma waɗannan manyan mutane da sun kai roƙo.
To mun gode yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu.
Wa alaikum assalamu da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Ibrahim ba kasuwa Dambam.
To Mallam Muhammad Ibrahim muna jin ka.
Ni yau ra'ayina zan bayyana ne akan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya dawo da shi lafiya.
Amin. To Mallam Muhammadu Ibrahim muna son mu ji ra'ayinka ne akan ya kake ganin dakatar da binciken sarkin Kano da aka yi.
Eh dakatar da binciken sarki Sunusi Lamida Sunusi da aka yi sun yi daidai yin hakan din sakamakon babban mutum ne wanda ya kamata a ce an daraja shi da sauransu dai Allah da ya kawo wannan lokaci ne ma da sarakuna da suke shiga harkar siyasa da sauransu amma yadda mu muka sani a da abin da ya shafi sarakuna da sauransu na gargajiya ba sa shiga harkar siyasa da har za a dama da su ya zamto ana musu irin wannan tun mutunci.
To mun gode har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga Bauchi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi? Malami da Bauchi ko kana jin mu? Ina ga layin malami daga Bauchi ya goce amma muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne shin ya kuke ganin dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta yi. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kira daga Benue. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Benue. Assalamu alaikum malami.
Ai mai cike ba gaba daya ko za a yi mai ma ya kamata a yi binciken ba ma sai an riga an fitar da magana ya za magana za a yi irin wannan cin mutunci ba.
Malami daga Benue da wa muke magana daga Benue.
Malam Caleb kuke magana da shi a Benue State.
To Malam Caleb muna jin ka.
To ra'ayina kenan ba bai kamata ma ce za a yi wa sarki irin wannan cin mutunci ba.
Me yasa ka ce haka?
Don gaskiya a ce sarki gaba daya kamar Sunusi ana mai bincike gaba daya fitar da magana a video tayi na koyina ana magana kamar dan mai siyasa ai bai dace ba.
To
malam abin da zaki mu ya kamata ma a kira shi ne ma mutane binciken da za a ba mai kamata ma a yi mai bincike ba kamata da kira shi da a yi mai magana ne kawai a ba shi darajar shi amma Nigeria mu dai an ga dai duk wanda zan ga dai zai iya tashi ya hana irin walakancin da ake a Nigeria za a soma da ya abin da za a sa za a sa ma mutumin kada ya samu karfi ni daga Benue nake dai don darasa yadda zan yi.
To mun gode Malam Caleb daga Benue yanzu kuma bari mu je Bayelsa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bayelsa?
Alhaji Hayatu.
To Alhaji Hayata, muna jin ka.
To abin da an magana ta adalci, in adalci ya zaka awa kowa tsakanin da Allah. Gaskiya magana wai a shiga waɗannan manyan mutane sun shiga, to kenan suna so su daure miki ce hanci da fashewa kenan gindi. Gaskiya ba ta kamata ba.
A ji tsoron Allah.
Duk shi ya kai mu haka cikin halin da fito yau a Najeriya. Ga ta'addanci nan ya wasu saboda zaluncin shugabanninmu. Ubangiji Allah shi ba Janar Muhammadu Buhari lafiya, kuma Ubangiji Allah ya dawo da shi lafiya.
To amin Alhaji Hayatu daga bayansa mun gode, kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da more ma kan wasa na kusa da na ƙarshe da ƙasar ta yi a kwamɓalar nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17, wannan kuma a karo na farko a tarihin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar ta Nijar dai ta samu shiga wannan matsayin ne bayan da ta lalabe ƙasar Tanzania da ci ɗaya mai ban haushi a wasa na ƙarshe na rukuninsu na B. Jamhuriyar ta Nijar za ta goga ne da kasar Ghana a ranar Alhamis mai zuwa idan Allahu ya kai mu, yayin da kasar Mali da ke rike da kofin za ta dabsa da kasar Guinea Conakry. Abin da zayyanawa a nan shine cewa dukkan kungiyoyi guda hudu waɗanda suka kai wannan matsayin na nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 sun fito daga yammacin nahiyar Afirka. Kuma wani ma'abucin sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar, Malam Hassan, ya yi furci game da wannan nasarar da kasar ta samu.
Tun da yau mu dukkaninmu lalle in ma za mu ci kubke na Afirka muna bukata, domin shine shi ma na harko ko da cin shi mun kai, amma dai jin daɗin duk wani an Nijar yau a ce yau kungiyar ƙwallon ƙafa mu tayar matasa ta taho ƙwallon duniya, bakin jin daɗi bakin garin mu.
Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda makonni na 21 na wasannin ƙwallon ƙafa League 1 ta Nijar din suka bada sakamako kamar haka. Irana Football Club ta Arlet a jihar Agadez ta sha kashi banza da kai a hannun AS Duan ta babban birnin mai. Jangorzo Football Club ta Maradi tattaki ta yi haccan Arlet din a jihar Agadez, inda ta dakike a Kokana Football Club da ci 2-1, yayin da AS Fan ta babban birnin mai ta karkare Racing Football Club ta Bukoki ta mai din da ci 5-1. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ba ta yi da wasa ba, inda ta gasa mata Gor Provincial ta Doso aya hannu da ci 3-0. Sai karon da ya ɗau hankalin dukkan ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar ta Nijar a wannan makon. Olympic Football Club ta La Crusu ta babban birnin Yamai, inda ta lalabe Sahel Sporting Club din, dukkansu gaggane na Yamai da ci 2-1. Idan muka yi bitar yadda wasannin ke tafiya, AS Fan ta babban birnin Yamai ita ce ke kan gaba yanzu haka, sai Union Sporting de la Gendarmerie Nationale ta biyu, yayin da AS Duan ke matsayi na uku. A can ƙasan teburin League 1 ta jamhuriyar Nijar, Akokana Football Club ta Arlet jihar Agadez tana matsayi ta 12, sai Racing Football Club ta Bukoki ta birnin Yamai tana matsayin 13, Kotal ta Baya ta Goro Provincial ta Doso a matsayi ta 14. A wani batun duka da yana ƙwallon ƙafa, a sanyin safiyar yau ne ƴan sanda suka kai farmakin bincike a cibiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa, Paris Saint-Germain. Wannan ko bisa zargin da ake ma ƴan wasan ƙasar Argentina da ke buga ma ƙungiyar, cewa da Pastore da kuma Angel Di Maria na cewa sun yi sarande a wajen biyan kuɗaɗen su na haraji. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A martanin harin makami mai dauke da guba da Siriya ta kai ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekarar, da ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a birnin Kanshekun a ƙasar Siriya, Ofishin baitul malam Amurka mai kula da kadarorin kasashen waje ya bada sanarwar sa takunkumi akan wasu ma'aikatan gwamnatin Syria 271 dake da hannu wurin kirawa da sarrafawa wannan makamin. Mutanen 271 da suka fito daga ma'aikatar kimiyya da bincike na Syria na da kwarewa akan ilimin sarrafa sinadarai sun kuma yi aiki a ma'aikatar tun shekara ta 2012. Dangane da haka duk wasu kadarori da irin waɗannan mutane suka mallaka ƙasar Amurka ba su da izinin amfani da su kuma an haramta wa duk wani ba Amurka ko kamfanin Amurka yin hulɗan kasuwanci da su. Wannan matakin da Amurka ta ɗauka ya zo ne makonni bayan da gwamnatin Bashar al-Assad ta kai wani hari garin Kanshehun da makami mai guba ta sama wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar. Abin da ya kai Amurka ta maida martani da makami mai linzami guda 59 akan inda Syria ta yi amfani da shi wurin kai wannan harin. Da yake jawabi ga manema labarai a fadar White House, sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin ya ce matakin da ofishin baitul malam Amurka ta ɗauka akan ma'aikatan kimiyya da binciken Syria ɗaya ne daga cikin matakan irinsa mafi girma da ofishin ya taɓa ɗauka.
In a single action, we are more than doubling the number of individuals and entities sanctioned since the start of the Syrian conflict.
A mataki daya muna rubanya adadin mutanen da kamfanoni da aka azawa takunkumi tunda aka fara rikicin kasar Syria. Manufar takunkumin shine domin kama gwamnatin Assad da masu taimaka masa a zahirin ko a fakaice da laifin harin da aka kai da makami mai dauke da guba a ƙarƙashin dokar da ta hana amfani da shi ta hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2118. Amurka tana aikiwa da sako mai ƙarfi cewa ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba daga kowane bangare, kuma ta kudiri aniyar dorawa Assad alhakin harin da aka kai da makami mai guba, inji sakataren baitul malam Amurka. Ya ƙara da cewa baitul malam Amurka da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da abokan hurdansu za su ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa sun datse duk wata hanyar kuɗi da duk wanda ke da hannu a batun makami mai guba na ƙasar Syria. Sharhin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaida Abubakar Janaidu, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a takaice, ƴan sandan Burtaniya na nan na kan kokarin tantance ko dan kunar bakin waken nan da ya kai hari a wurin kade kade da rayayen nan na je Litini a birnin Manchester na arewacin kasar ko shi kadai ne ko kuma yana cikin wata fadaddiyar kungiyar ta'addanci. Maharin wanda ya tarwatsa kansa bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe na Ariana Grande a dandalin wasan kaɗe-kaɗe na Manchester Arena an bayyana shi da sunan Salman Abedi a cewar 'yan sanda. Hukumomin gwamnatin Sudan ta Kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo don hana yaduwar mugunyar cutar nan ta Ebola, wadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta shelanta bullarta a wani wato yankin karkara wanda ke arewacin Congo wajen makonni biyu da suka gabata.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da abokan arzikin Malam Aminu Abubakar Jibiya wanda Allah ya yi wa rasuwa yau din nan a garin Zaria. Allah ya ji kanshi ya ba da ikon hakuri da dangana, amen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.